za a danka shi ga Azerbaijan, amma Azerbaijan din ta dake wa'adin saboda dalilan kai agajin jinkai. Armenia ta amince ta maida gundumomi uku dake Karaba, wato Akdam, Kalbajar da Lachin, a zaman bangaren yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen farmakin da Azerbaijan din ta kai, wanda yayi sanadiyar kwato wasu yankuna da dama da ƴan awaran Armenia suka mamaye a yakin shekarar 1999.
Ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To, a jamhuriyar Nijar, yau Laraba 25 ga watan Nuwamba aka fara zaman makokin kwanaki uku, kamar yadda hukumomin ƙasar suka ayyana da nufin nuna juyayin rasuwar tsohon shugaban ƙasa Tanja Muhammadu, wanda ya rasu a yammacin jiya Talata, yana da shekaru 82 a duniya. A gobe Alhamis ne, shugaba Isuhu Muhammadu zai jagoranci taron karrama mamacin kafin a kai gawarsa garinsu na asali, wato Maine Sarowa da ke jihar Diffa. Ga abin da dan majalisar dokokin kasa Lami da Muhammad Haruna ya ce a wata hira da wakilinmu na Yamai Suleiman Mumini Barma.
Tanja dan kasa ne wanda yake son kasansa alheri da shuka a kasar Nijar, ba a mance shi har abada. Dan kasa ne wanda ba kansa yake ma kokowa yayi kokowa don al'umma. Tanja an hudda shi daga iko domin yana ma talakawa kokowa. Tanja Muhammadu shine ya kawo petrol a nan kasar Nijar. Tanja Muhammadu a cikin kokowarsa na talakawa ya daga farashin uranium, abinda ya kawo masa matsala tsakanin shi da turawa. Sai dai Allah ya gafarta masa. Muna ta'aziyya ga ƴan uwansa, muna ta'aziyya ga ƴan Nijar duka. Allah ya sa kwanciya hutawa ne, Allah ya rahamshe shi.
Ya zaka kwatanta wannan rashi idan aka yi la'akari da matsayin Tanja da kuma irin abubuwan da aka bayyana cewa ya yi wa al'umma?
Lalle Nijar ta yi rashi, talakawan Nijar sun yi rashi. Ko a yau a karkara, musamman in ka ce Tanja, kowa sai ya yi tabi. Domin Tanja ana son sa ba don wani abu ba, don ya ma talakawa aiki. Wannan rashi da muka yi, Allah ne kawai zai maido mana wanda yake ya zauna gurbin Tanja, yanda wanda zai ma talakawa kokowa. Allah ya sa a cikin kokowa nan na siyasa da ake yi da sauransu, Allah ya sa mu samu kamar irisa wanda zai kama ma Nijar, ba wanda zai kama ma kansa ba. Lokacin da ya zo iko a cikin baitul malin Nijar, miliyan 600 ne kawai addakwai. Amma da aka masa juyi, abunda ya bari a cikin baitul malin Nijar miliyar 400, don kowa ya sani bunƙasan ƙasar da Tanja ya yi. Talakawa ya sa an sayo kayansu, an ba su daraja, ba wanda bai ji daɗin ikon Tanja ba. Lallai wannan shi ne ɗan ƙasa, ya ma ƙasa kokowa, Allah ya rahamshe shi.
Yaushe ne ake sa ran yin jana'izarsa?
In Allah ya yarda, gobe Alhamis za a kai Tanja can fadar shugaban ƙasa a masa sallah, a bashi biyayya da ya kamata a bashi na sojawa da sauransu, da iyalinsa da masoyinsa, mutane duka za su je can su mishi bankona. In an kare wannan, sai a tai mai ne can ne za a yi zanaize, in Allah ya so. Can aka yi heshi, can za a maida shi. Shi ne ya ba da wannan umurni.
Gaishe ka Suleiman Mumini Barma. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Prime Minister kasar Habasha Abiy Ahmed ya jaddada karfin ikon kasarsa da kuma hakkin da take da shi na kare dokoki da tabbatar da aiwatar da su a yankunan kasar, yayin da ya buƙaci kasashen duniya kada su shiga batun fadan da aka kwashe makonni ana yi a yankin Tigray. Abiy ya ce yayin da gwamnatinsa ta yaba da damuwar da kasashen ke nunawa, kasar za ta iya warware matsalolinta da kanta. Kalaman Abiy na zuwa ne gabanin karewar wa'adin sa'o'i 72 a yau Laraba da ya ba NTPLF na Tigray a kansa ajiye makamansu. Sai dai shugabannin TPLF sun yi watsi da wa'adin. Sojojin Syria sun ce wasu jiragen saman yaki da ake kyautata zato na Isra'ila ne sun kai farmaki a wasu wurare dake kudu da babban birnin Damascus a yammacin jiya Talata. Harin da ya haddasa barnar kayayyaki kadai a wuraren a cewar kafar yada labaran kasar. Rahoton wanda ya ambaci wata majiyar soja da ba a bayyana ba ya ce jiragen saman yakin sun kai farmaki ne kafin tsakar daren jiya Talata a kudu da birnin Damascus daga tsaunukan Golan da Isra'ila ta mamaye. Sanarwar bata bada karin bayani ba akan abin da aka auna da barnar da harin ya haddasa. A baya kafar yada labaran Syria ta sana ta ce makaman kariyar Syria na sama sun kare wasu makamai masu linzami da aka harba. Daga baya rahotanni daga kafar ta sana da gidan talabijin din Al-Akbariya na Syria sun ce jiragen saman Isra'ila sun kai hari a wani kauye dake lardin Quneitra a bakin yankin tsaunukan Golan da kuma a kudu maso yammacin babban birnin Damascus basu dai bada karin bayani ba. A makon da ya gabata, Isra'ila ta tabbatar da cewa ta kai hari a wasu wurare da ke da alaka da Iran a Syria a wuraren tsaunin Golan bayan da ta ga wasu sojoji na musamman suna dasa bama-bamai a bakin hanya a kusa da wuraren ta.
An gaishe ki Maryam Dauda. To a Najeriya asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri ya samar da wata cibiya da za ta lura da masu allurar shanyewar gaba tare da samar da kafafen roba kuma ita ce irinta ta farko a dukkanin asibitocin da ke tarayyar kasar. Daga Maiduguri ga wakilin murya Amurka Haruna Dauda Biyu dauke da rahoton.
Asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri ta samar da wata cibiya da zai dinga kula da masu fama da matsalar shanyewar jiki da kuma zai kasance irinsa na farko a dukkanin asibitocin da ke tarayyar Najeriya. Shugaban asibitin Professor Ahmed Ahijo ne da ya shaida muryar Amurka bayan kaddamar da wasu gine-gine da asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri ta yi da mai hada da wata cibiya na kula da masu damuwa da tashi-tashin hankula da ake kira Trauma Center da dai wasu cibiyoyi da zai dinga kula da marasa lafiya musamman ma a wannan yanayi da ake fama da tashi-tashin hankula a arewa maso gabacin Najeriya da kuma ake samun karuwar marasa lafiya har ma daga makwabtan kasashen Afrika.
Daya daga cikin abubuwan da muka gane shine accidental emergency namu crash room na shiga dubiyar ne, means emergency biyar ne a lokaci da zai iya dauka. Za ka samu marasa lafiya da yawa wanda suka samu rauni a lokaci da za a kawo lokaci 50 ko lokaci 30 kuma gado biyar a wurin. To shine yasa muka ce to bari mu yi trauma center na gado 150 wanda zai taimaka wa jama'a. In suka samu rauni ko an yanke hannun mutum ko kafan mutum sai ga da sanda ake tafiya. Kuma akwai stroke center, dukkanmu mun san stroke yana zama matsala ne a wajenmu yanzu
wanda ita shine
gefe shanye zai shanye gefe daya. Kuma duka Najeriya ba wani wurin da za a ce an gina shi na treating stroke. Shine muka ce to bari Maiduguri mu fara yi inda ko ina daga kasan banda ma mutanen mu za su zo a basu magani a warkar da su.
Gaba wannan asibitin naku yana karban ko kuma yana garin marasa lafiya za su kai kamar nawa ko wani sati haka?
A marasa lafiyan da muke ga a sati anan na ga dai yafi 10,000 a sati da ake gani.
Kamar ran Najeriya ne kaje ko kuma ko wasu da suke zuwa daga kasashe makwabtan jihohi makwabtan Najeriya?
A muna da patient baban da Maiduguri akwai jihohi kala suna zuwa nan kuma da makwabtan mu suke Maroon Niger Chad su ma suna zuwa wani lokaci har Ghana marasa lafiya suna zuwa nan.
Ganin cewa akwai wata cibiya da kungiyar Cross na kasa da kasa ta samar a asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri da kuma ke samar da kafafun roba da hannun roba musamman ma ga wadanda iftila'i ya shafa ko kuma su karu da hatsarin mota. Idan za a iya tunawa dai a ranar 16 ga watan Janairun 2017 an samu wani harin kunar bakin wake a wata masallaci da ke Jami'ar Maiduguri wanda har ya sanadiyar mutuwar mutane biyar ciki har da wani professor da ake kira Aliyu Mani da kuma jikatan wasu mutane 17 yayin da wani ɗalibi da ake kira Ashigar Bukar ya kasance cikin waɗanda suka samu waɗannan raunuka har ma ya rasa kafarsa guda. Yanzu dai ya samu tallafin kafar har ma ya kasance ɗaya daga cikin ma'aikatan da ke samar da waɗannan gabobi da ke wannan cibiya.
Nagode Allah yanda na sami kaina diddama an yanke min kafa da dan kullum ina godiya Allah shi yasa yanzu haka na samu kaina tare da su ICRC ma sun taimake ni sosai da sun taimake ni da kafa sun samu kafa gashi nan ina amfani da kafan a wurare da yawa ina makaranta da shi yanzu haka ina 300 level ina department of maths and statistics.
Wani dalibi a Jami'ar Maiduguri kenan ya rasa gaban sa sakamakon harin kunar bakin wake da aka kai musu. Haruna Dauda Biyu, Maryam Amurka, daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu da ya aika mana da wannan rahoto.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira.
Sauraro ka da amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com. yanzu kuma sai ku dadi gyarma dan shirin mu na gaba.
Alaikum masu sauraro. Barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon kyamace wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata muzantawa ƴaƴan kishiya ko ƴaƴan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu. To a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. Ai sauraro lafiya.
Babar da ake yi wa yara ta yawa. Wallahi akwai matan da. Ka san mun suna ji a taka baba na. Ka kace ai dan bace ban wallahi landu. Kamar na koro bayanin na yau bakari wanda da kin banni na je inda bani. Ko wani bangare yana da nashi. Rawa ce ki takawa. Ba bangaren mu sa kawai ba. Dukkan ta society akwai role din da ya kamata ki yi. Kawai na so ne in ba a yi shi da mutane ta ce yiwu magana sai a cikin farko sun faka ta ce miki duk ban cikin ki da kika akan layi kike ba ni da ja ina ka ce kare zan yi da fata dawa cikin inkin ka ko ina magana ne bangaren mata to kuma na zo kan magana ki ta fuba ci ina magana a cikin ruwa ita da kike ta ba ballan ta na ta ba ho to kin da wannan sai magana ta ki ta rufe ni kokarin imani wata kasar in ta yi tafiyar da wani ma Allah zai ba ta lada in ta rike danta ta rike dan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan yarbiya a jiddigin da ta fito na iyayenta ba ta ga wannan kashin ta muguntar ba sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na taimaka a dan wani ne karatu dana na taimakawa karshe Allah zai buɗa mu idan na ciyar da dan wani ni ma Allah zai ciyar da dana a inda ba na na to kin ga umma practically a gidan ka ana yi ba in ba da tarbiya ba ce ko min ilimin ka wata ba ba ka yi to ballan ta na kyautayi ko yasa ake yi ko mu so ko mu ci ana kyauta da kuma ana koya idan kin taso gidan ku ana sadakar abinci ana bayarwa idan ku ba ka kongo to ke ma inda kika je zaki warwar da kuma abinci mun san wannan idan kuma gidan ku inda aka ba abinci muhimmanci ne ko inda kika je kuma wannan abin zaki kike da kudi to kinga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai kike da kudi ba kinga anan iyayenta da zasu yi tarbiya sun shigo we are talking to mata gaba daya sannan society ma ya kamata su fi yin role din ta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa kuma bangaren malamu dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da nake yi gidan nan da nake tattaunawa da a yanzu shi ma fadakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wani an da za a samu wasu wanda za su yi amfani da shi a ajiyar zafura ga mutane a kan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin keso ko in ce mun san cewa muna yin keso kuma ko ba ka zuwa kuta a matsayinka na mace ka san ƴaƴan da uwarku ba ta gidan ubansu a kan titi ba da ban fiki ni kuma kuma da banta daga kuma ya hada su da ruwan da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara dan da yake da uwa a kusa da shi mun uwarsa da ban take da dan da ba shi da uwa a gidan babansa. Dan ya ba shi da baba a gidan babansa a firgice yake saboda babu ƙauna, babu aminci, sannan bai san kyautanni ba.